ربنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na masallacin dake cikin asibitin tarayya Federal Medical Center na garin Azare cikin jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan ita ce halka ta 19 ta wannan yammaci na Juma'a 5 ga watan Dhulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun kammala karanta riwayoyi da suka zo suke bayani kan tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fudda zuciyarsa da tsagata da kuma fitar da gudan jini daga zuciyar tasa sannan kuma aka sanya zuciyar cikin baho na zinari aka wanke ta da ruwan zamzam riwayoyin da muka karanta idan mun hada su abin da suke kunshe bayanin da suke kunshe da shi kenan to mun yi bayani cewar gabanin mu dora za mu duba hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki yayi wannan hukunci na azu'a kama annabi yana dan shekara 3 zuwa 4 a tsaga kirjinsa a fidda zuciyarsa a tsagata a fitar da gudan jini a sanya zuciyar cikin baho na zinari a wanke ta da ruwan zamzam waɗanne hikimomi ne suka sanya Allah madaukakin sarki yayi wannan hukunci malamai sun yi kokarin zakulo mana hikimomin da suka sa Allah madaukakin sarki yayi wannan tsari abu na farko idan mun yi dube ga ikon Allah Allah mai iko ne akan komai kuma mai iko ne ya aikata komai a lokacin da yake so yadda yake so ba kuma wanda ya isa ya tanka ka kenan wannan yake nuna Allah yana da ikon ya halicci zuciyar annabi ba tare da gudan jini ba wannan gudan jinin da shine rabon shedan ka kenan Allah inda ya ga dama zai iya halittan zuciyar annabinsa ba tare da wannan rago na shedan tattare da zuciyar ba haka ne saboda Allah mai iko ne akan komai kuma duk abin da Allah madaukakin sarki ya ga daman faruwarsa sai masa umurni ya faru inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah idan yayi nufin abu ya faru kawai sai masa zai kasance sai ya kasance to kaga da Allah madaukakin sarki ya ga dama da yayi umurni wa zuciya annabi ta kasance ba tare da rabon shedan ba. To amma wace hikima ce ta sanya Allah madaukakin sarki bai yi wa zuciyar annabi wannan umurni ba, ya halicce ta kaman sauran zukata na sauran bani adama, bai halicce ta fara kalba, ya halicce ta tare da wannan rabo na shedan din, kuma ya turo mala'iku suka zo suka tsaga wannan kirji na annabi suka fidda zuciyarsa suka tsaga ta suka fitar da gudan jini, sannan suka sanya zuciyar abahu na zinari suka wanke. Tabbas Allah madaukakin sarki da ga dama zai halicce ta ba tare da gudan jinin ba, wanda shine rabon shedan, kuma yana da iko ya kare zuciyar annabinsa daga duk wani kaidi da makirci na shedan, sai dai da Allah madaukakin sarki bai yi hakan ba, sai ta hanyar aiko mala'iku su zo su tsaga zuciyar kirjinsa su fidda zuciyarsa su tsaga ta su fidda gudan jini wanda shine rabon shedan, sannan su wanke. Me hikimar haka, wani sababi yasa Allah madaukakin sarki yayi haka, tunda Allah da ya ga dama zai halicce ta ba tare da rabon shedan ba, ko kuma bayan ya halicce ta ya hana shedan zuwa gare ta, duk Allah yana da iko akan wannan. To amma me yasa Allah madaukakin sarki bai haka ba, sai ta hanyar aiko mala'iku su zo su tsaga kirjin su fidda zuciyar su tsaga ta su fidda gudan jini su wanke ta. Malamai suka ce dalilai guda biyu ne suka sa Allah madaukakin sarki ya halicci zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallam kaman sauran zukata na bayi, dan Allah ya bayyana wa bayinsa cewa annabi shi ma mutum ne, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne, ba wata halitta bace daban, a mutum ne. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kace innama ana basharun mithlukum, ai ni ma kawai mutum ne kwatan kwacinku, irin halittan da aka mawane irin ta aka halicci annabi, an halicce shi da uwa da uba, sannan an haife shi irin yadda ake haifan kowane dan adam. To dan Allah madaukakin sarki ya nunawa bayinsa cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne kamar yadda ya halicce su, shi ma haka ya halicce shi, kenan ba shi da wani wata siffa ta allantaka. Mun gane wannan bayani, annabi ba abun bauta bane, shi ma bawa ne na Allah, ba a bauta masa. Wa ake bautawa? Allah subhanahu wataala shi kadai ake bautawa, annabi shi ma bautan Allah yake subhanahu wataala. To wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Allah madaukakin sarki ya halicci zuciyar annabi tare da wannan rabo na shedan, kuma ya aiko mala'iku suka tsaga suka wanke ta suka cire wannan rabo na shedan, dan ya nunawa bayinsa cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, sannan kuma mutum ne kamar yadda ya halicci sauran mutane, shi ma haka ya halicce shi. Sai dalili na biyu ko hikima ta biyu da ta sanya Allah madaukakin sarki ya halicci zuciya annabi tare da rabon shedan, sannan daga baya kuma ya turo mala'iku su zo su tsarkake ta, dan Allah ya nuna wa bayi cewa komi yana da sababi. Yanzu tunda Allah ya halicci wannan zuciya da rabon shedan, wace hanya za a bi wajen tsarkake ta? Sababi. Wane sababi? Ta hanyar turo mala'iku su tsaga kirjin su fidda zuciyar su tsaga ta su fidda gudan jini, sannan su wanke ta, dan Allah nuna ma komi da ya halitta akwai yana da sababinsa. Yanzu kana jin yunwa, me sababin da zai kawar ma da yunwa? Cin abinci, shi zai samu ma da koshi. Amma kana jin yunwa ba ka ce Allah ina jin yunwa, ya Allah ina jin yunwa, Allah ka sa mun koshi, ai ba shine sababin koshi ba. To Allah ya nuna maka cewa komai yana da sababinsa. Kana so ka samu da, ba ka yi aure ba, ba za ka ce Allah ka bani da, Allah baya ruwan 'ya'ya daga sama, sai ka kama sababin samun da kai aure to anan sai ka ce Allah ba ni da in ka ci abinci sai kai fatan Allah ya saka dace da koshi ka kenan komai yana da sababi mutum baya nade kafansa ya zauna ya ce Allah ba ni abin da zan ci ka zauna a daki ka nade kafanka kai ta addu'a kana ta roko kana Allah ba ni abin da zan ci kuma baka fita ka je ka nema ba komai Allah ya sa masa sababi in ka fita neman abincin sai ka roki Allah ya buda maka hanyoyin samu ya sanya albarka cikin abin da zaka samu to haka ake yi sayyidina Umar ya samu wani a masallacin annabi yana kwance sai ya yi sallah ya addu'a sai ya yi sallah ya addu'a sai ya kwanta sai ya ce ya wani ya dai ba za ka fita neman abinci ba ya ce ni na dogara ga Allah ina roƙon Allah Allah ya bani abinci ya masa bulala ya ce fita ka je ka nemi abinci Allah baya ruwan abinci daga sama je ka nemi abinci sai ka roki Allah baka abinci ka kenan Allah madaukakin sarki komai ya sanya masa sababi to shi yasa Allah bai halicci zuciya annabi daban da sauran zukata ba sai ya halicce ta kaman sauran zukata sai kuma ya sanya sababin da za a bi wajen tsarkake zuciya annabinsa ta zamanto ta yi daban da sauran zukata na bayi wannan hikima ta farko kenan da ta sa Allah madaukakin sarki ya sanya mala'ikunsa suka yi wannan aiki na tsarkake zuciyar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai hikima ta biyu daga cikin hikimomin da suka sanya aka tsarkake zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka ambata suka ce gabatarwa ne introduction ne muqaddima ne na annabta muqaddima ne na farko na annabta ishara ce Allah subhanahu wata'ala yake yi kan cewa wannan matashi ko wannan yaro da aka zo aka tsaga kirjinsa aka fidda zuciyarsa aka fidda gudan jini wanda shine rabon shedan aka wanke alama ce da take nuna cewa zai zama manzo ka kenan mutanen da abun ya faru a cikin su inda masu tunani ne masu basira za su iya fahimta cewa wannan alama ce wadda take nuna wannan yaro fa gaba zai iya zama manzo na Allah subhanahu wataala kenan wannan alama ce ta farko cikin alamomi da suke nuna annabtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kare shi daga duk wani abin da ake kyama na kama daga bautan wani Allah subhanahu wataala wanda ya watsu cikin al'ummar garin Makka garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bautan kuma ka zama ruwan dare a cikin su to shi da aka zo aka tsarkake zuciyarsa wannan tsarkake zuciyan alama ce da take nuna cewa zai zama annabi to kotun da zai zama annabi duk wani abu da ya shafi sabo duk wani abu da ya shafi surkulle duk wani abu da ya shafi shiririta yanzu an tsarkake zuciyarsa ba zai yi ba to sai zama annabi tun yana karami bai taba sujjada wa gunki ba tare da cewar gashi ya rayu tsakiyar masu bautan gumaka ga gumaka kaca-kaca cikin garin Makka ga gumaka cikin ɗakin Ka'aba kewayen ɗakin Ka'aba iyaye da kakanu da bakwanu duka suna zuwa su musu sujjada su nemi albarkarsu in za su yi tafiya su zo su musu yanka amma annabi bai taba ko ɗaya daga cikin waɗannan ba tun yana karami har ya girma tun ma kafin a fara masa wahayi saboda me saboda tsarkake zuciyarsa da aka yi a matsayin wanda zai zama annabi sai Allah ya tsarkake shi daga afkawa cikin shiriri ta na jahiliya na mutan garin Makka sannan bai taba aikata wani abun tir ko kuma abun kashe ba duk da watsuwansa cikin al'ummar da ya taso cikin su ka san idan ka taso cikin mutanen banza zaka iya tasirantuwa da su in ka taso cikin mutan kirki zaka iya tasirantuwa da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya taso cikin mutanen nan bai tasirantu da su ba saboda yanda Allah ya tsarkake masa zuciyarsa ya kiyaye ta yayi tanadinta na wahayinsa sai zama zuciyar da za a saukar da alqur'ani an kange ta an tsare ta daga duk wani abin da yake mummunan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da suka shafi bautan gumaka ko kuma wani abu wanda ya saba ma wa hankali annabi bai taba yin sa ba tunda yake a rayuwarsa kuma gashi ya taso a cikin su imamu suhaili ɗaya daga cikin manyan malaman sira a cikin littafinsa ya bayyana hikimar da ta sanya aka wanke zuciya annabi da kankara za a iya tunowa mun karanta riwaya da take bayyana cewar da aka fito da zuciyar sai ɗaya daga cikin waɗannan tsuntsaye yake cewa ɗaya ba ni kankara ya bashi kankara ya wanke zuciyar ya ce ba ni raba ya bashi raba ya wanke zuciyar sai ya ce ɗinke ta kamar da ita to wace hikima ce ta sanya aka wanke zuciyar annabi da kankara to imamu suhaili ya ambata mana hikimar ya ce idan ka dubi kankara daskararren abu ne in ka dubi kankara daskararren abu ne yanzu duk abin da aka sa masa kankara zai iya daskarewa in mai daskarewa ne har mutum yakan daskare yanzu guraren da ake musu ruwan kankara da aka ga mutane ai kaman abu bushe suke kaman sun dan daddaskare hakan nan ko ruwa ne sai ka ga ya daskare saboda me saboda kankara yanzu manja idan ka aje manja da safe ka zo zaka ga ya daskare saboda me saboda sanyi to kankara takan daskarar da abu yanzu ka sa ruwa a freezer zai iya daskarewa in ka zo kana kokarin sha ba zai sha ba sai zama kamar me kamar dutse to kankara duk abin da ta rabe shi tana daskarar da shi to shine imamu suhaili yace hikimar da ta sanya aka wanke zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kankara dan a daskarar da yaqini a zuciyar dan a daskarar da takawa a cikin zuciyar ta yanda in takawa ta shiga zuciyar za ta zauna daram dakan ba za ta fita ba in yaqini ya shiga cikin zuciyar imani ya shiga cikin zuciyar zai zauna ya samu gida har abadan abadi ba zai yi motsi ba balle ya fita mun san mu wani lokaci imaninmu yakan karu wani lokaci ya ragu sabanin annabi imaninsa yana nan 100% saboda me imamu suhaili yace saboda kankaran da aka sa jikin zuciyar aka wanke ta sanyin ya kama zuciyar ta yadda duk wani abu na alheri da ya shiga zai daskare a cikin zuciyar ya zauna dindindin kamar ya samu gida to wannan ita ce hikimar da ta sanya aka sa kankara aka wanke zuciya annabi ta zamanto duk abin da zai shiga na ayoyin alqur'ani zai daskare cikin zuciyar ya samu gida duk abin da zai shiga na tauhidi zai daskare cikin zuciyar ya samu gida duk abin da zai shiga cikin zuciyar na imani na takawa na tsoron Allah zai daskare a cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu gida shi yasa annabi yafi kowa imani kuma annabi imaninsa baya raguwa imaninsa a dafkare yake 100%. A cikin mu zai wahala a ce an samu wanda imaninsa ya kai 100%. Yana da wahala a ce an samu imanin wane imaninsa ya kai 100%. Wannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan har ila yau hikima ta hudu da imamu suhaili ya ambata da ta sanya aka wanke zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin bahon zinari mun san zuciyar da aka fito da ita ai mun karanta cikin riwaya da aka fito da ita aka sanya ta cikin baho na zinari yana dauke da me ruwan zamzam aka wanke ta sannan aka kawo kankara aka sake wanke ta da shi aka kawo raba aka sake wanke ta da shi to imamu suhaili ya ambata cewar hikimar da ta sanya aka sanya zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin baho na zinari aka wanke ta saboda zinari abu ne mai darajar gaske a gurin mutane in an ce mutane ba 'yan Najeriya kawai ba 'yan Chadi kawai ba 'yan Kamaru kawai ba ba 'yan Niger kawai ba a har Larabawa kasashen Larabawa zinari yana da daraja a gunsu ba iya su ba har Turawa har Asiya ka tafi su China ka tafi su India ko ina a duniya zinari yana da daraja kowace al'umma to dube da cewa zinari yana da daraja a cikin mutane gaba daya, to sai Allah madaukakin sarki dan yayi ishara wa mutane kan cewar wannan zuciyar za a sanya abu wanda yake da muhimmanci gurin Allah, za a sanya abu wanda yake madaukaki a gurin Allah, sai aka sanya zuciyar cikin abin da yake mai muhimmanci gun mutane, mai daukaka gun mutane, aka wanke ta dan ai ishara mutane cewa abin da za a sa cikin zuciyar abu ne wanda yake da muhimmanci a gurin Allah, abu ne mai girman gaske a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine Al-Qur'ani. Wa innahu lakitabun aziz, lallai shi littafi ne mai girma. Kaga tunda littafi ne mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, to ai ya cancanci zuciyar da za a sa wannan littafi cikinta ta zamanto an wanke ta cikin abin da yake da girma a gun mutane, dan mutane su fahimci cewa wannan zuciya abin da za a sa cikinta muhimmin abu ne. Amma tare da haka, mutanen da hakan ya faru cikin su basu gane ba, da haka mata duk waɗannan abubuwa da aka yi duk su dauki izina, su dauki ishara cewa wannan matashi fa gaba yana da al'amari mai girma, saboda haka duk abin da yazo da shi kar a masa musu. Sannan fa'ida ta biyar ko da zamu dauka karkashin wannan aiki da aka yi na fidda zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam, a sanya ta cikin baho na zinari a wanke ta da ruwan zamzam, zamu fahimci falalan wannan ruwa na zamzam, zamu fahimci kimar wannan ruwa na zamzam a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, ta yanda Allah ya zabe shi cikin sauran ruwa. Ana da ruwa wanda ba na zamzam ba, akwai ruwan sama, akwai ruwan rijiya, akwai ruwan kogi, akwai ruwan tafki, amma duka waɗannan nau'uka na ruwa Allah ya ba su, ya zaɓi ruwan zamzam saboda muhimmancinsa gurin Allah. Hakanan ruwan zamzam yana da kima a gun Allah. Ma'u zamzam lima shuriba lahu ta'amu tu'umin wa shara'a wa shifa'u suqumin, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ruwan zamzam du dalilin da yasa ka shashi zaka samu wannan dalili. Ta'amu tu'umin wa shifa'u suqumin, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ruwan zamzam abinci ne ga mai bukatar abinci, sa'annan kuma waraka ne ga mai cuta, inji Annabi a hadisin da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa. Ruwa ne wanda yake mai albarka kwarai da gaske. Hikima ta shida, wacce ita ma ita kuma Imam Subuki shi ne ya fitar mana da wannan hikimar, da ta sanya aka fidda gudan jini daga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wace hikima ce ta sanya aka fidda gudan jini daga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Mal Imam Subuki ya ce, ita zuciya idan ka kalle ta, an halicce ta cikinta akwai jini, ko da dabba ka yanka ka ɗauko zuciyarta ka tsaga, zaka ga gudaje-gudajen jini a cikin zuciyar. To haka aka halicci zuciyar ɗan adam, an halicce ta da gudaje-gudajen jini a cikinta. To shi kuma wannan gudan jinin da ke cikin zuciya, duk abin da ya zo masa kamar kurar ƙarfe ne kamawa yake yi, duk abin da ya zo masa yana kamawa. To shi yasa yanzu idan mutum ya zauna a cikin mutan kirki, sai kaga shi ma zama mutumin kirki, saboda zuciyarsa kamar kuran karfe ne za ta yi ta kama ɗabi'un da take samu gurin mutanen nan. Idan ya zauna gurin mutan banza, sai kaga zama mutumin banza. Wai Bahaushe ya ce abokin barawo barawo ne, zama da madaukin kanwa shike kawo farin kai, ko kama ka Bahaushe ya ce. Abinda Bahaushe, isharar da Bahaushe yake so ya yi shine mutum zai tasirantu da wanda yake zaune da shi. Idan kana zaune da mutumin kirki, za ka iya tasirantuwa kai ma ka zama na kirki. Shi yasa ka yi abota da mutumin kirki, sai ka zama mutumin kirki. Kar ka yi abota da mutumin banza, kai ma ka zama mutumin banza. annabi sai buga misali a wannan gabar yace kwatan kwacin wanda ke abota da mutumin kirki da wanda ke abota da mutumin banza kamar wanda ke abota da mai saida turare ne da kuma mai abota da maki yace kaga shi mai saida turare ta ko ina ta fadi shani ta ko ina zaka amfana inda kana tare da shi in ma ko ka siya kaga in ka siya duk da zaka amfana ka ji dadi ko kuma in baka siya ba ma ya baka in ma bai baka ba baka siya ba kana zaune da shi zaka yi ta shan kamshi kana jin dadi kaga duk inda aka je aka zo dai baka fadi ba sabanin wanda ke zaune da makeri makeri wuta yake rurawa kaga wannan wuta in aka yi rashin sa'a harshen ta zata iya kama rigarka ta kona ka kaga ba amfani bane idan ma wutar bata kona ka ba za a iya samun hayaki da zaka shaka wanda zai iya cutar da kai kaga duk dai babu amfani ko tartsatsin wuta ya fantsamo maka kaga duk inda aka je aka zo ba za a ce ka amfana ba zaka amfana da hayaki ne ko zaka amfana da tartsatsin wuta ko karfin da yake duka yana watsa tartsatsi wanda in ya zuba suturar ka wata kilya bata maka yi baki kaga ta ko ina kai babu riba to haka abota da mutumin banza yake in ma koya koya ma abun banza ko kuma ko mai koya ma ba kai ka tasirantu da shi na wasu munanan dabi'unsa kai ma ka dauka haka shi kuma mutumin kirki koya ma halin kirki ya dora ka a turba ta kirki ko kuma ko bai dora ka ba ka tasirantu da kyawawan dabi'unsa to shine Imam Suyuti yace zuciyar dan adam da ka gani kamar kurar karfe take galibi duk abin da ke zuwa mata tana karba shi yasa ba a so a zauna a kasan kafirai annabi ya hana a zauna a kasan kafirai ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها haka Allah yace wanda suka zauna tsakiyan kafirai kafirai suka musu tasiri suka zama mutanen banza suka zama musuluncin su a suna ne amma babu shi a hakika idan sun zo mutuwa mala'iku za su tuhume su ya haka ya faru kuka yi sake da ibadarku kuka biya kafirai kuka zauna tsakiyan kafirai suka ke kasan muku da zuciyarku kuke ganin musulunci gidadanci kuke ganin musulmai yan kauye wanda basu waye ba kuka yi watsi da karantarwar musulunci kuka bi turban kafirai sai su ce kunna mustad'afina fil ard sai su bada uzuri su ce ai mu a wannan kasan ba mu da yanda muka iya sun fi karfinmu mu minority ne a cikinsu yan kadan ne a cikinsu ba mu da power ba mu da karfi ba mu da iko sun buwaye mu kunna mustad'afina fil ard sai a ce musu to ai ƙarya kuke nan ne kawai kasa gurin zama alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasa Allah batta da fadi ba za ku yi hijira ku bar nan din ba inda kuke da raunin inda baku da sai baku da ta cewa to ku yi hijira mana ku koma inda za ku samu daman yin ibadanku inda za ku zauna da ƴan uwanku musulmai ku yi ibada tare da su ku karanta qur'ani tare da su a karantar da ku samu dabi'u kyawawa na musulunci alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha Allah ya ce fa ulaika ma awahum jahannam irin waɗannan mutane makoma sultan jahannama ce wasa'ad masira makoma ku tayimu to shine Imam Subuki yace zuciya da ka gani na dan adam kamar kurar karfe take duk abinda ta samu za ta tsotsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi dan Allah ya tsarkake shi daga wannan annabi da zai je zauna tsakiyan kafirai ba za su iya masa tasirin komai ba me yasa saboda wannan gudan jinin da yake kamar kurar karfe wanda zai ke tasirantuwa shi an cire sai zama zuciyarsa harkakkiya ce duk inda ya je ba wanda ya isa yi masa tasiri shedan ma ba wanda ya iya da shi ya fi karfin shedan ba yanda shedan ya iya da annabi mu shedan zai iya galaba a kanmu saboda gudan jinin yana nan cikin zukatanmu shi kuma gudan jinin kamar kurar karfe ne duk abin da shedan ya jefa gudan jinin nan da ke cikin zuciya zai carab ya cafke amma ya jefa zuciyar shedan ba hali saboda an cire gudan jinin da take karban sharri an cire ta daga zuciyar annabi an watsar in ya jefa a banza ba za ta shiga ba zuciya annabi ba za ta karba ba saboda abin da ke karba cikin zuciyar an cire masa shi ina fata mun gane hikimar da ta sa aka cire wannan gudan jini daga jikin zuciya annabi aka nuna masa aka ce haza habdu shaytani min wannan shine rabon shedan daga gare ka to sai aka wai gari yanzu shedan ba shi da wani katabus akan annabi ba shi da rabo akan annabi saboda me abin da ke cikin zuciyar da in shedan ya jefo shubha zuciya za ta tafke in ya jefo fasadi zuciya za ta tafke babu shi a zuciya annabi kaga mu a cikin zukatanmu akwai shedan zai iya jefa ma shubha zuciyar ta karba zai iya jefa maka barna zuciyar ta karba zai iya jefa maka son rai zuciyar ta karba ya jefa maka bid'a zuciyar ta karba saboda gudan jinin yana nan a cikin zuciyarka wannan shine bayanin da Imam Subuki yayi kaga wannan wata fa'ida ce wacce ba kowa ne zai iya gano ta ba sai malamai hikima ta bakwai da ta sanya aka tsarkake zuciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ya zamanto waɗanda annabi zai je ya karantar ya kira su su karbi da awarsa saboda in zuciya ta zama tsarkakakkiya zuciyar mai da'awa in ta zama tsarkakakkiya to da awarsa za ta samu karbuwa to shi yasa aka tsarkake zuciya annabi saboda da'awarsa ta samu karbuwa gurin al'ummarsa kuma da'awa annabi ta samu karbuwa shi yasa ranar tashin alkiyama idan aka zo annabi ya fi kowa yawan mabiya saboda me saboda tsarkake zuciyar sannan da aka yi tsarkake zuciyar sa da aka yi ya bashi dama ya samu ya shigar da da'awa ta musulunci ya samu mabiya wanda suke masu tarin ya ga munan duk mabiyansa ne annabi bai san azare ba amma ga mabiyansa cike da garin azare bai san bauchi ba ga mabiyansa cike da garin bauchi kusan zaka iya cewa ma su ne 90% bai san Najeriya ba wataƙil bai taɓa jin sunan Najeriya ba ma amma ga mabiyansa sun ɗauki kaso mai yawa a Najeriya Nijar kan ma in ka tafi ana cewa 90 wani abu fasant duk mabiyan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san Nijar ba bai san Najeriya ba bai san Kamaru ba bai san Chadi ba bai san Ghana ba amma cike su waɗannan ƙasashen suke da mabiyansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda me saboda tsarkake zuciyarsa sai Allah ya sa da'awarsa ta yi yaɗo a duniya aka wayi gari mabiyansa yanzu ana cewa biliyan kaza waɗanda suka bi turban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ran tashin kiyama zai zo yafi kowa yawan mabiya hadisi ya tabbata wanda aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi da babansa gaba ɗaya wanda Bukhari da Muslim sun fi da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wal rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad yace an bijiro masa da al-umma ranan tashin al-qiyama yace fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu sai naga annabi tare da shi akwai rahtu al'ummar da ba su kai goma ba daga uku zuwa goma ana ce musu arrahtu kenan shi waɗanda suka amsa da awasa ba su kai mutum goma ba dan tsakanin uku ne zuwa tara yace wan nabiyya wa ma'ahu rajul sai aka sake nuno masa annabi mutum ɗaya ne kawai yayi imani da shi mutum ɗaya ne kawai ya karbi da awasa war rajulan wani annabi kuma aka nuno masa shi mutum biyu ne kawai suka karbi da awasa yace ana haka idrufi ali sawadun azim can sai ga wani dandazo mai yawa wasu tarin al'umma masu tarin yawa sun game guri da kura kasan mutane in suna tahowa suna da yawa zaka ga kura ce kawai take tashi saboda dandazon su da yawan su yanda suke daga kafa suke ajewa suna tada kura sai kaga gurin ya rinca tsaye da kura saboda duhun dandazo da tarin mutane yace sai aka dago mun wani dandazo mai tarin yawa wata al'umma mai tarin yawa yace fa zanantu annaha ummati wannan taron al'ummar da na hango sai na dauka cewa al'umma ta ce saboda ya san yana da mabiya masu tarin yawa faqila li hadha musa wa qaumi sai aka ce mun a'a wannan ba al'ummar ka bace al'umma annabi musa ce annabi musa shi ma kenan yana da mabiya masu tarin yawa kamar yadda annabi yake da mabiya masu tarin yawa to shi ma annabi Musa aka yi samu mabiya masu tarin yawa tsarkake zuciya shi ma Allah ya tsarkake masa zuciya sa ya roki Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yace ya ubangiji ka fadada min kirjina ka fadada min zuciyata ka tsarkake min zuciyata shrah li sadri ka yalwata min zuciyata ka tsarkake ta wa yassir li amri ka saukaka min al'amari na na da'awa na kiran mutane wahlul 'uqdatan min lisani ka sani in zama mai zalaka wajen magana ka san wanda Allah ya bashi baiwa ta baki zai fi isar da sako wa al'umma sama da wanda bashi da baki komin ilimin sa sai kaga al'umma ba su amfana da shi sosai ba saboda bashi da baki sosai wanda kuma yake da baki komin karancin ilimin sa sai kaga al'umma sun amfana da shi to shi yasa annabi Musa yake roƙon Allah madaukakin sarki kullun da ke harshen sa Allah ya warware masa shi ta yadda in yaje zai gamsar da mabiyansa su fahimci da awarsa su karbi da awarsa kuma sai Allah ya amsa addu'ar annabi Musa to shi yasa Allah ya ce annabi hadha Musa wa qaumu aka ce annabi hadha Musa wa qaumu wannan dandazo da ka gani annabi Musa ne tare da mutanansa shi ma tunda Allah ya tsarkake kirjin sa ya warware kullun da ke kan harshen sa ya saukaka masa al'amarin sa sai aka wayi gari yana da mabiya masu tarin yawa annabi ya ce ana haka sai kuma aka sake dago masa wani dandazon da ya ninka wayannan sai aka ce masa hadhihi ummatuk waɗannan sune al'ummaka sun ninka na annabi Musa aka ce masa wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab a cikin su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba ba tare da an azabtar da su ba kaga wannan na nuna mana yawan adadin mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa annabi ya samu mabiya masu tarin yawa saboda tsarkake zuciyarsa da akai shine malamai suka ce wannan zai nuna maka a yau idan mai da'awa ya tsarkake zuciyarsa to Allah zai yassare masa mabiya masu tarin yawa kenan daga cikin hikimomi da suke sa mutum yayi nasara a da'awarsa yayi kokarin tsarkake zuciyarsa ya nisantar da rabon shaidan daga zuciyarsa kamar yadda aka nisantar da rabon shaidan daga zuciya annabi aka tsagata aka fidda gudan jini aka zubar kaga yanzu an fidda rabon shaidan daga zuciya annabi an tsarkake ta to kai mai da'awa da kake so kai nasara a da'awarka mutane su fahimci karantarwanka to nisantar da zuciyarka daga shaidan ka tsarkake zuciyarka daga kaidi da makirci na shaidan to wannan sai ya sa mutane su fahimci da'awarka kuma su karbe ta fa'ida ta karshe da zamu dauka ko kuma hikima ta karshe da zamu fahimta daga wannan aiki da aka yi na tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu fahimci cewa duk wanda za a haife shi a yau ana haifansa da rabon shaidan a cikin zuciyarsa wanda za a haife shi tunda annabi ya fi kowa amma tare da haka shi ma an haife shi da rabon shaidan din sai daga baya aka zo aka tsaga kirjinsa aka fidda zuciyarsa aka tsaga ta aka fidda rabon shaidan kakenan wannan yake nuna mana duk abin haihuwa da za a haifa a yau namiji ne ko mace bakin fata ko farin fata balarabe ne ko kuma ba ajami ana haihuwarsa da rabon shaidan a cikin zuciyarsa mutum ɗaya ne aka haife shi ba rabon shaitan shine annabi Isa nabi Isa alaihi salam an haife shi babu rabon shaitan me yasa saboda addu'ar da aka yi wa Maryamu addu'ar da aka yi wa Maryamu bayan an haife ta mahaifiyarta bayan ta haife ta ta mata addu'a da ita da zurriyarta mahaifiyarta ce inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim da ta haifi Maryamu ta yi tsammani ta yi fatan ta samu namiji in ta samu namiji tana ga zai fi hidima wa addini ita mahaifiyar Maryamu sai Allah bai bata namiji ba sai mata ya bata mace tace walaysa dhakaru kal untha ai ko namiji ba kaman mace yake ba taso ina ma da mace ta da namiji ta samu amma dai ta sallama wa hukuncin Allah to amma sai tayi addu'a wa Maryamu tace wa inni u'idhu hadika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman tsarinka ga ita Maryamu ka tseratar da ita daga shedan da ita da zurriyarta gabaki daya to shine malamai suka ce wannan addu'a da mahaifiyar Maryamu tayi yasa Allah ya karbi addu'ar da aka tashi haifan annabi Isa ba haife shi da wannan gudan jinin ba aka haife shi babu rabon shedan tare da shi amma an kade be shi duk wani abun haihuwa da za a haifa a yau ana haihuwarsa da wannan gudan jini wanda shine rabon shedan a cikin zuciyar bawa kaga kenan idan shedan yana da rabo a cikin zuciyarka sai kai da gaske ko kuwa wallahi mutun ya tsaya kallon ruwa sai kwado masa kafa tunda akwai rabon shedan din nan a zuciyarka to kaga dole sai ka tashi ka tsaya tsayin daka ka tashi haikan kai yaki da wannan rabon shedan din dake cikin zuciyarka sannan ka hautudin munsira shi yasa zaka ga duk wani gurin alkhairi zaka ga mutane yan kankani amma in ka je gurin shari zaka ga gurin makare saboda me duk akwai rabon shedan a cikin zukata kuma yaki da kokawa da shedan ba kowa ne zai iya ba sai wanda Allah ya yi wa tawfiki to kai da Allah maka tawfiki godewa Allah ni'ima ce babba Allah madaukakin sarki ya maka wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da hikimomi da malamai suka zakulo mana na tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mala'iku suka yi suka fidda zuciyarsa suka tsaga ta suka fitar da rabon shedan wannan gudan jinin rabon shedan ne suka zubar da shi sannan suka wanke zuciyar da raba suka wanke ta da kankara sannan suka wanke ta da ruwan zamzam a cikin baho na zinari yanzu maudu'in da zamu je gaba gare shi shine wafatu aminata wa kafalatu abdul muttalib wa wafatuhu wa kafalatu abi talib wannan ya kulla maudu'i ne guda uku topic guda uku ya kulla yace wafatu aminata zai magana kan rasuwar mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce amina wa kafalatu abdul muttalib da kuma yanda abdul muttalib ya dauki kula da renan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan rasuwan mahaifiyarsa wa wafatuhu da kuma rasuwan abdul muttalib din wa kafalatu abi talib da kuma yanda abu talib ya rungumi annabi ya ci gaba da kula da shi da renansa wannan shine topic din da zamu shiga cikin sa sauran minti nawa to minti 18 din nan ina ga maimakon mu shiga cikin wannan maudu'i wanda yake da fiskoki hudu yana da fiskoki hudu fiskar sa ta farko rasuwan amina mahaifiya annabi fiskar sa ta biyu yanda kakan annabi ya dau nauyin dawainiya annabi da renansa da kula da shi bayan rasuwar mahaifiyarsa fiskar ta uku rasuwan abdul muttalib fiska ta hudu yanda Abu Talib dan Abdul Muttalib babban annabi baban Ali dan Abi Talib ya dauki nauyin dawainiyan annabi dawainiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wadannan topics guda hudu zamu jinkirta bayani akan su sai Allah kai mu bayan sallah da rana ce zai zama ba mu da karatu saboda zai zama cikin kwanakin sallah sai zamanto sati biyu masu zuwa kenan banda juma'a mai zuwa juma'a ta sama idan mun zo sai mu shiga wannan topic din insha Allah yanzu dan yan mintunan da suka saura mana zamu duba wani abu da ke da alaka da falalan waɗannan kwanaki da muke ciki sannan kuma in muna da sauran rara na lokaci sai mu duba wani abu da ya shafi hukunce-hukunce na layya in kuma babu sai mu ce abin da muka karanta Allah ya sa masa albarka wannan kwanaki da muke ciki an uwa kamar yadda kowa ya sani kwanaki ne wanda suke da falala suke da girma suke da kima suke da daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan yasa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da waɗannan kwanaki a cikin alqur'ani wal fajr wa layalin ashr Allah ya rantsuwa da kwanaki guda goma na farkon Dhulhijja kaman yanda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka bayyana cewa rantsuwannan da Allah yake da darare guda 10 yana rantsuwa ne da dararen da muke cikin su yanzu yanzu kaman mun ci rabi tunda yau 5 ga wata kaga saura rabi kenan to da su ne Allah madaukakin sarki ya rantsuwa Allah subhanahu wataala kuma idan yayi rantsuwa da abu yana nuna girman wannan abu yana nuna kimar wannan abun a gurin sa sai Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa gaba daya ya fidda hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr annabi yake cewa sahabbansa babu wasu ranaku wanda aikin alkhairi yafi su suka fi su ayyukan alkhairi suka fi soyuwa cikin wannan ranaku a gurin Allah kamar waɗannan kwanaki 10 inji annabi babu wasu ranaku da aikin alkhairi yafi soyuwa gurin Allah subhanahu wataala kamar waɗannan kwanaki 10 inji annabi ya gayawa sahabbansa sai suka ce ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah ya manzon Allah koda jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace walal jihadu fi sabilillah har jihadi fi sabilillah wanda zai jihadi fi sabilillah a wasu ranaku ba waɗannan ranaku 10 ba darajar da zai samu gun Allah ba za ta kai darajar wanda ya aikata aikin alheri a cikin waɗannan kwanaki 10 ba Annabi yace illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi shay wanda darajarsa da matsayinsa zai kai na wanda ya aikata aikin alheri cikin waɗannan kwanaki 10 shine mutumin da ya fita jihadi da shi da dukiyarsa da aka je fagen yaki aka kashe shi shi bai dawo ba dukiyar ma bata dawo ba abokan gaba sun tafi da ita to wannan shine zai kamo wanda yayi aikin alheri a waɗannan kwanaki zai kamo shi wajen falala a gun Allah subhanahu wataala wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihin sa sai kuma ashabu sunan su ma sun fitar cikin sunan dinsu a cikin waɗannan kwanaki guda 10 akwai wunin arfa wunin arfa wuni ne mai girman gaske a gurin Allah subhanahu wataala to shi yasa dalilai da dama suka bayyana mana falalan wannan wuni na arfa daga cikin abubuwan da za su fito mana da falalan wannan wuni na arfa yanda Allah madaukakin sarki ya kamba maladan wanda ya azumci wuni Allah ya kamba maladansa ta yanda annabi yake cewa yana fata gurin Allah madaukakin sarki ga duk wanda ya azumci ranan arfa ba cikin mahajjata ba cikin mu wanda ba mu samu zuwa aikin hajji ba duk wanda ya azumci ranan arfa annabi yana fatan Allah ya kankare masa zunubin shekarar bara da kuma shekarar da za ta zo malamai suka ce annabi da ya duba sai ya ga Allah ya yi tanadi na sakamako mai girman gaske ga duk wanda ya azumci wunin arfa to sai ya yi fatan Allah ya sanya cikin tanadin da ya yi wa wanda ya azumci arfa Allah ya sanya kankara zunubin shekaru 2 yana daga ciki kenan wannan na nuna ba wai iya ma falalar ba kenan fa falalar za ta iya fin haka annabi dai yana fata daga cikin falalar da Allah ya tanadi ga wanda ya azumci arfa ya zamanto akwai kankara zunubin shekaru 2 zunubin bara da bawa ya aikata da na baɗi wanda zai aikata malamai kuma duk sun yi ittifaki kan cewa kananun zunubai ne banda manya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum in kun nisanci manya-manyan zunuban da aka hane ku aikata su Allah ya ce sai mu kankare muku kananun daga cikin sabubban da suke sa Allah kankare kananun zunubai akwai azumtan wunin arfa zunubin da baka yi ba ma wanda za ka yi an kankare ma da wanda ka yi ta bara an kankare wannan kuma ba shi ke sa ba shi zai ba mutum damar ya naɗa ƙafa ya ce ni tunda an kankare mun shi kenan bari kawai yi ta abin da nake so kaga wannan alama ce da take nuna ba a kankare masa ɗin ba falalan wannan wuni na biyu da zai fito mana shine Allah ranan arfa yana rahama wa bayinsa ya gafarta musu zunubansu ya yanta waɗanda da ya hukunta ƴan wuta ne Allah ya yanta su daga wuta zuwa aljanna sawa'un cikin rayayyu ko kuma cikin matattu wani ya rasu yana cikin ƴan wuta to ran arfa sai Allah ya masa afuwa a tsame shi daga wuta zuwa aljanna wannan zai tsaci a zuciyar shekar zai bakanta wa shedan babu ranan da shedan yake kaskanta ya tabe kamar ranan arfa saboda yanda ya ga yawan rahama Allah da yawan gafara Allah da kuma yanda Allah ke yanta bayi daga wuta zuwa aljanna wannan zai ciwa shedan tuwa a ƙwarya dama yana daga cikin ɗabi'un shedan hasada to tsaba hasada irin tasa da kuma jin haushin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa wa waɗannan halittu shi kuma bai samu ba wannan kyashi sai ya sa shi ya wuni a wannan wuni na arfa yana cikin zulumi da baƙin ciki ya zama ɗan ƙanƙani kaman sauro shedan zai dawo kaman sauro ranan arfa saboda yanda ya ga yalwar rahama Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ummu na Aisha Allah yadda ita ta fitar da shi yake cewa ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nar min yawmi arafa babu wani wuni cikin wunin duniya da Allah madaukakin sarki ke yawaita ƴan tabawa daga wuta zuwa aljanna kamar ranan arfa a cikin wunin duniya kakab babu wunin da Allah ya fi ƴanta bayinsa daga wuta wanda da ya hukunta ƴan wuta ne to amma ran arfa za a tsamo su daga wutan zuwa aljanna babu wunin da ya kai wunin arfa irin wannan gagarumin aiki na Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce Allah zai kusanto zai sauko sama ta daya yaya saukowa Allah take ba mu sani ba saboda ba a siffanta mana ba amma annabi ya bamu labari zai sauko mun ji mun yadda mun sallama mun miƙe wuya amma ba mu san siffar saukowa ba saboda babu nassi da yazo ya siffanta mana sai mu tsaya inda nassi ya tsaya Allah zai sauko sama ta daya yayi alfahari da bayinsa da suka tsaya a arfa gurin mala'ikunsa ya ce ma arada haula wannan me suke nema ne gurina inja Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan zai nuna mana falalan wannan wuni na arfa ranan 9 ga watan Zulhijja falalan wunin na uku da na hudu na uku zamu ce wunin arfa wuni ne da Allah ke amsan addu'ar bayi duk wanda yayi addu'a ranan arfa amsashi ya ce gurin Allah Allah ya amsa ya amshi addu'ansa Allah ya ji addu'ansa duk bukatunka na duniya na lahira ga yawa Allah ran arfa Allah zai biya maka bukatarka kar ka shagaltu da hidiman sallah yi kokari ka gama hidiman sallanka gabanin arfa da kwana ɗaya ko kwana biyu galibi mukan shagaltu ne da hidiman sallah sai zamanto wunin ya tafi a je kaka dawo an siyo kaza ba a tanadi kaza ba a shirya kaza ba baka afka ba sai ga rana ta faɗi sai ka fara shirin shan ruwa kuma na azumin arfa shikenan kuma alkhairai sun tafi sun barka to mu yi kokarin takaitawa kanmu zirga-zirga da ɗawainiya da hidima na dabban layya na abincin sallah na sitirar sallah na gyaran gida na kaza musamman ranan arfa mu ribaci wannan wuni na arfa da addu'o'i da roƙon Allah da mararecewa Allah in ka mararece masa zai ji zai saurare ka zai biya maka buƙatarka ka mararecewa Allah ka taƙarƙar kai ta addu'a kana roƙon Allah ka nace Allah yana son me nace masa kana cewa Allah kai ta roko har Allah ya baka subhanahu wa ta'ala a ranan arfa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da aka samo daga Amr dan Shu'aib daga babansa daga kakansa yake cewa khairud du'a'i du'a'u yaumi arfa annabi yace mafificin addu'a shine addu'an da aka yi ranan arfa duk addu'o'in da ake a duniya ba addu'ar da ta kai addu'ar ranan arfa falala ba addu'ar da ta kai addu'ar ranan arfa girma a gurin Allah shi yasa in bawa yayi Allah ya karbi wannan addu'a saboda khairud du'a'i addu'ar ranan arfa mafificin addu'a addu'a ne mafi girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine wasu daga cikin magabata sukan tara bukatun su na shekara sai ran arfa sai su gaya wa Allah ina da damuwa kaza ina da damuwa kaza mun yi fada da wane na wane ba ma shiri an rike mun salari na abinan dina yaki zuwa promotion dina yaki duk tara su ran arfa sai ka gaya wa Allah Allah zai ji kuma duk zai biya maka bukatarka yaro na ya fantare yaki bin hanya baya zuwa sallah cikin jam'i ga yawa Allah subhanahu wataala ranan arfa Allah subhanahu wataala zai biya maka bukatunka falalar wannan muni na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin zikirin da ake a wannan muni shi ma zai fito mana da falalar wannan muni annabi yace wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي yace mafi ticin abun da na fadi da ni da annabawan da suka zo gabani na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan yanzu ana so a ranan arfa kai ta maimaita wannan ka kenan abubuwa biyu bangaren addu'a daban kai ta roƙon Allah bukatunka na duniya da lahira bangaren zikiri da ake a ran arfa shi ma daban wanda zikiri ake a ran arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir saboda annabi ya ce wannan shine mafi alkhairin abin da ya fadi da shi da annabawan da suka zo gabanin sa kenan annabi dirran arfa abin da yake nanatawa kenan mai annabi yake nanatawa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir annabi yana nanata wannan aran arfa har rana ta fadi sannan annabawan da suka zo gabanin sa su ma abin da suke fadi kenan to shine ake so mu bitir ba annabawa mu bitir ba annabi ran arfa mu ta maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan bashi da iyaka kana hanyarka na zuwa gun aiki kana ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kasuwa zaka tafi kana fadi gurin sana'arka zaka tafi kana fadi makaranta zaka tafi kana fadi ka dawo gida kana zaune kana fadi bakinka dai karya gushe yana danye da fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir a ranan arfa wannan shi zai sa Allah yadda da kai shi zai sa ka samu kima da daraja gurin Allah shi zai sa Allah ya daukake ka ya baka sakamako mai girma mai tarin yawa a wannan muni na arfa shi yasa wannan zai nuna mana yalwar rahama Allah madaukakin sarki duk da mu ba mu samu daman zuwa aikin haji ba amma ba a bar mu a baya ba tunda wanda ya aikin haji yana da falala kaza yana da falala kaza yana da falala kaza to kai ma ba wanda baka je ba ga falalarka Allah ya baka kana zaune a gida kai ma Allah baka falalarka azumci arfa an kankare ma zunubin bare da baki kana da bukatu ga yawa Allah ya amsa Allah ya yanta ka daga wuta zuwa aljanna kana ta fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ka samu yadda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yan uwa kar mu yi wasa da wannan damar kan mu bari ta kubce mana gara basa ce wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala yakan kawo mana kwanaki waɗanda suke cike da alkhairi waɗanda suke cike da falala dan ya mana rahama subhanahu wataala saboda haka sai mu kwadaitu wajen ribatan waɗannan kwanaki waɗanda suke tafe musamman ranan arfa da yake tafe sannan kuma ga ranan sallar layya ranan babbar sallah kenan ita ma shi ma wannan muni ne wanda yake da girman gaske a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Abu Dawud ya fidda shi cikin sunan ɗinsa Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal ayami indallahi yawman nahar lallai mafi girman ranaku a gurin Allah madaukakin sarki shine ranan sallar layya kaga wannan rana na sallar layya babban abin da ake so mutun yayi shine ka da dabba ya yanka idan ya samu yaddan Allah madaukakin sarki saboda kurewar lokaci ba za mu samu daman yin bayani kan abin da ya shafi layya da hukuncanta ba amma abubuwan da muka fadi Allah ya sanya su zamanto masu amfani gare mu abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akai satin da ya gabata akan sayar da fili ko kuma gida a sanya dukiyar a kasuwanci na ce ban san hadisi akan haka ba to amma cikin ikon Allah wasu daga cikin ƴan uwa sun yi min ishara kan tabbas akwai hadisi da ya tabbata akan haka din kuma na bincika na samo hadisin hadisin Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa Imam Tirmidhi ya fidda hadisin cikin sunan dinsa Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya bibiyi hanyoyin hadisin sai ya ce hadisin mai kyau hassanahu al-Albani Imam Al-Albani ya ce hadisin yana da kyau cikin silsilatul ahadithis sahiha saboda haka wannan hadisi ya tabbata cewa ba a so mutum ya saida gidansa ko kuma ya saida filinsa ya sanya dukiyar cikin kasuwanci hadisin an samo daga sahabbai guda biyu akwai sa'id ibn hurayf Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man ba'a daran aw aqaran falam yaj'al thamanaha fi mithlihi kana qaminan alla yubaraka lahu fihi wannan hadisi Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa sannan Ibn Majah ya fitar cikin sunan dinsa Sa'id ibn Hurayf Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a daran duk wanda ya saida gida wani gida ka mallaki gida sai ka saida gidan aw aqaran ko kuma ka saida wata kadara taka an ce aqar ya kunshi kadara zai iya daukan fili zai iya shiga ciki sannan kango zai iya shiga ciki wani gida daban ba gidan da kake zaune ba shi ma duk za a iya ce masa aqar kadara falam yaj'al thamanaha fi mithlihi sai bayan ya saida wannan kadarar tasa fili ko gida sai bai sanya dukiyar a kwatankwacin wannan bangaren ba bai sake sayan wani fili ba ko kuma wani gida ko kuma dangin wannan bangaren annabi ya ce qaminan allah yubaraka lahu fi wannan ya cancanci kar a samu ya masa albarka ciki kenan in ka saida gida ya zama gida ka siyar ka saya in fili ka siyar ya zama wani filin ka siya ko kuma ka sayi wani gida amma ba wai ka siyar dan ka haɓaka dukiyarka ta kasuwanci ba in ka siyar dan ka haɓaka dukiyarka ta kasuwanci dukiyar za ta iya lalacewa to me hikimar wannan gabanin mu je bayanan malamai kan hikimar ga hadisin Hudzaifah dan Yaman Allah ya dade shi wanda shi ma Ibn Majah ya fita cikin sunan dinsa shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne mai kyau cikin as-silsilatul ahadith sahiha yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba'a daran wa lam yaj'al thamanaha fi mithliha lam yubarak lahu fiha nan kan ma kai tsaye annabi ya ce ba za a masanya masa albarka ciki ba wanda ya sanya ya saida gida cikin gidajensa sai bai sanya dukiyar wannan gida da ya sanya ya siyar ba a cikin wani abu makamancin wannan a wani gida yake ginawa a gona yake so ya noma yasa ya saida gidan kaga duk wannan da ya shafi harkan kasa ne sai ya sanya a wani bangare daban misali ya sai mota haya ko kuma ya bude shago annabi ya ce ba za a sa masa albarka ciki ba to waɗanne hikimomi ne suka sanya annabi yayi wannan bayani cewa ba a saida gida ai kasuwanci ba a saida fili ai kasuwanci sai dai in ka saida gida ka sayi fili ko kuma in ka saida fili ka sayi gida ko kuma in ka saida gona ka sayi fili ko kuma ka yi wani abu na raya kasa, noma, noman rani, a noman damana, kaga duk da ya sha ya shafi raya kasa, harka ce ta kasa, gida harka ce ta kasa, fili harka ce ta kasa, noma harka ce ta kasa, sai zama daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan. Sai dai wani bayani da wasu malamai suka yi, idan wata bukata ce ta taso maka, ba wai jari zaka yi ba, wannan ba matsala, zaka iya saida gidan ka yi bukatarka, ba jari zaka yi ba. Misali zaka yi auren yarka, zaka iya sayarwa kai mata hidiman aure, nan ba matsala. Amma in sana'a zaka yi, in kasuwanci zaka yi, in wani abu zaka na jujjuyawa, to karka saida gida ka zo kai wannan al'amari, dan Allah ba zai samu albarka ciki ba. Me hikimar? To malamai suna da ra'ayoyi guda biyu mabambanta akan hikimar da ta sa annabi ya faɗi wannan. Ra'ayi na farko an samo shi daga Malla Ali Al-Qari, ɗaya daga cikin malaman hadisi, cikin littafin sharhin Mishkatul Masabih, yake cewa ya'ani bai'ul aradi wadduwar wa sarfu thamaniha ila al-manqulat ghayru mustahabbin li'annaha kathiratul manafi' qalilatul afa la yasriquha sariqun wa la yalhaquha 'aratun bi khilafi al-manqulat fal aula alla tuba'a wa in ba'aha fal aula sarfu thamaniha ila 'ardin aw dari. Wannan shine ta'liqin da yayi. Yace abinda annabi ke nufi da wannan hadisi, ba a so mutun ya saida kasa, fili kenan, ko ya saida gida, sai yayi amfani da dukiyar ga abinda za a iya daukan shi daga nan aje nan, a dauke shi daga nan aje nan. Yanzu in provision ka bude, kayan provision ai za a iya dauka daga nan aje nan, gida fa za a iya daukan shi daga nan aje nan, fili za a iya daukan shi daga nan aje nan, ba zai yiwu ba. In ma mota ka siya za ka iya daukan ta daga nan aje nan, in babur ka siya za ka iya daukan shi daga nan aje nan, in nafe ka siya za ka iya daukan shi daga nan aje nan, in abun sana'a ne sabanin gida, inda yake ba wanda ya isa ya gusar da shi, na farko kenan. Sannan na biyu, ba abun da ke sauka kan gida a ce duk ya lalata gidan. Misali ko a ce kwari sun sauka kan gidan duk sun lalata shi, ko a ce ai kwari sun sauka kan filin duk sun lalata shi, an yi asaran fili, ba a haka. Ko a ce in jiya daddare barawo ya zo ya sace gidan nan, kaga ba a haka. Sabanin shago barawo zai iya zuwa dare ɗaya ma kakaf da kayan shago, ko kuma in mota ce zai iya zuwa ya dauke gida fa, za a ce barawo ya sace gidan. To shine yasa annabi, hikimar nan ta sa annabi ya hana a saida abin da yake tabbace guri guda, wanda wani abu baya zuwa ya lalata shi, a je a sayi abin da za a iya daukan shi daga nan zuwa nan, sannan kuma wani abu zai iya zuwa lalata shi, sannan kuma gobara za ta iya zuwa ta cinye shi, sannan kuma barawo zai iya zuwa ya sace shi. Yanzu gida koda yayi gobara, ai ginin yana nan, kawai dan gyara gyararraki za a yi, fili fa in yayi gobara aikin kawai ne, kaga ba abin da fili ya cuti da shi, sai ma ya kara filin karfi, ko in noma za a yi kasar ta kara karfi, sai wannan gobara ya zama kaman taki. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saida abin da yake tabbace guri guda, kaman ba dabara ciki, a je a sayo kuma abin da za a iya daukan shi daga nan zuwa nan, abin da zai iya salwanta cikin sauki, abin da za a iya sace shi kaman ba dabara. Shine isharar, ita ce isharar da annabi yake yi a wannan gabar. Wannan shine ta'liqin da wannan malami ya yi. Akwai malamai da suka yi ta'liqat irin nasa, to akwai kuma malamin da ya yi ta'liqi sabanin wannan, Imamul Manawi ya yi ta'liqi wanda ya bambanta da wannan ta'liqi, shi ma cikin Mishkatul Masabih, sharhu Mishkatul Masabih. Yace abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi da kar a saida gida, a shiga kasuwanci da dukiyar gidan, ko kar a saida fili, a shiga kasuwanci da dukiyar filin, saboda gida da fili abubuwa ne na duniya, duniya kuma abin zargi ce. Yanzu in ka sayar da abubuwa na duniya abin zargi, ka shigar da su cikin kasuwancinka, za su iya lalata ma kasuwancinka, rasa albarkarsa. Kun ga maganganunsu sun yi hannun riga. Magana wannan yana nuna muhimmancin ƙasa da fili, saboda haka kar a sai da su, a je a sai abin da bai kai su muhimmanci ba. Maganan malami na farko. Shi kuma maganan malamin nan na biyu yana nuna kashin gida da fili, saboda duka kayan kawa ne na duniya, zinatul hayatid duniya. To tunda kayan kawa ne na duniya, kar ka je ka sayar da su, ka zo ka sanya dukiyar a cikin kasuwancinka, tunda kaskantaccen abu ne duniya, kaskantacciyar abu ce gun Allah, akwai yiwuwar ka rasa albarkan kasuwancin. Mun gane bayaninsa. To shi bayanin da yake nan a wannan gaban, har ya kawo ayar linabluwahum menene, wa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, ma 'alal ardi fili zai shiga ma 'alal ardi, gidaje za su shiga ma alal ardi. Inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, inja Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ke ban kasa Allah ya sanya shi kawa ga mutane, abin ban kai, abin ban sha'awa, dan Allah ya jarrabi mutane ya ga wanda yafi kyakkyawan aiki a cikin su. To tunda kayan kawa ne, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harb, Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul. To saboda haka wannan gida da filaye suna daga cikin kayan kawa na duniya, wallahu indahu husnul ma'am. Saboda haka tunda kayan kawa ne na duniya, Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wannan duniyar da Allah ya dauke ta wata abar a zo a gani, da kafiri bai isa ya sha ruwa ba, darajarta bai kai darajar fuffuken sauro ba a gurin Allah. To tunda haka ne, kaskantacciyar abace kuma mafi girma cikin su, kace irin su gida, irin su filaye, to karka je ka sayar da abubuwan da Allah yake daukan su makaskanta, ka zo ka ce zaka habbaka kasuwancinka, sai tunda makaskancin abu ne, sai ka rasa albarkan kasuwancin. Wannan shine ta'alikin da, amma kun ga na sai banbanta da na malami na farko. Malami na farko kuma yana nuna mana kimar gidaje da filaye, yasa bai kamata ka sayar da su ba, saboda kimar su bai kamata ka sayar da su kaje kana harkar da bata kai su kima ba. To amma duk inda aka je aka zo dai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara cewar ba a son sayar da gidaje ko kuma a sayar da filaye aje a fada kuma wata sana'ar daban wacce ba bangaren su bace, ba layin su bace, wallahi ta'ala a'lam. Ayi hakuri mun tsawaita, akwai tambaya, muna bada hakuri mai tambayar za mu amsa ta in muka dawo rana na farko. Wannan kuma takaddar kamar tana buƙatar addu'a ce, ta ce da fatan malam yana lafiya, muna wa malam fatan alkhairi, dan Allah malam ina neman addu'a, tana neman addu'a gurin ƴan uwa musulmi, ga buƙatar ta nan. Ta ce mu uku ne a gun mijin mu, to ni Allah yayi fitata, ita tafi take nan, sun rabu da mijin, kuma Allah bai sa nayi wani auren ba, shine nake neman addu'a in alkhairi ne komawa ta gunsa, Allah ya daidaita mu, in kuma ba alkhairi bane, Allah ya bani wani. Wannan ita ce bukatarta, tana so a taimaka mata da addu'a. Allah ya, in alkhairi ne komawan ta gidan tsohon mijinta, to Allah ya daidaita su, in kuma ba alkhairi bane, Allah ya bata wani, watakila zaka shiga kenan. Na'am. Ni ta ga duka wasu jama'a da su ba su da kuma ai akwai mu ta kuma kai ya yi shi ba. Akwai magana da su kara. Na'am. Ya kamata a ce za ta yi ta da yi akan ta kuma wata a wata shawara ta. Okay, a bata shawara. Na'am. Na'am haka. Ta yi istikhara, to ai ba a hannunta yake ba, hannun mijin yake, tunda ba ita ce za ta maida auren ba. Mijin ne zai ce na dawo da ke, shi ne zai istikhara, ko? Ita kan aka ce an dawo da ita, ai ba inda ta iya, sai dai in tana so kuma a sake rabuwa nan kuma wata ƙil sai ta ƙara sama. Wa mai istikhara ai miji ne, shine zai ce zubarin yin sukara anga dawo da matan nan alheri ne ko ba alheri ba ka ganye dade ita ba wanda zai ce me yasa musamman in bata gama idda ba zai iya cewa na dawo da ke kuma shikenan ta koma ya ita da yanda ta rubuto tambayar nata tana kan turba in alheri ne Allah ya maida ita gidan nasa ya daidaita su to in alkhairi ne Allah ya daidaita ku kuma mun fi fatan ya zama alheri ki kasance tare da mijinki musamman in akwai ayya tsakanin ku mun fi fifita wannan sama da ki sake zuwa ki auri wani to shine mu addu'a amma da zamu miki Allah ya daidaita ku da mijinki kuma ya sanya shine alheri rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته